أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatuwar rahma. Shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne. Ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0455 ko kuma cikin adireshin email na fatuwarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatuwar rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Lahadi ne 19 ga watan Muharram na shekara ta 1445 bayan jira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 6 ga watan Agusta na shekara ta 2023. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Mali Jalli Mu'oyan, babban malami a sangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Babu da ke nan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Nasirus Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu. Akan kallasi ya sallama da masu sauraro.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Ta yi kai tsaye za mu shiga cikin tambayoyin da kuka aiko, inda malam tambaya ta farko ta zo daga wanda yake cewa shin ya halatta shi yana Najeriya ya biya wanda yake mazaunin kasar Saudiya ya yi masa umra?
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ‘Yan uwa masu kallo da sauraro a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da aikin hajji da aikin umara akan iya wa mutum ne idan akwai wani sababi ko wani dalili da zai sa a yi masa, kamar mutum ya zanto ya rasu bai yi ba, wani nasa ya yi masa a madadinsa bayan shi ya yi tashi hajjin ko ya yi tashi umara, ko kuma ya zanto ba shi da lafiya, rashin lafiyar da aka fitar da tsammanin tashi daga gare ta, to nan ma wani na iya wakilta sai ya yi masa. Ko kuma ya zanto yana da lafiya amma ya tsufa, tsufan da ba zai iya wato yin aikin da kansa ba, kila ma daukan shi a kai shi wannan wurin ma kansa wani aiki ne, jidali ne, ba zai iya yi, ba zai iya ba, to nan ma duk ana iya wakilta sa. Amma inda lafiyarsa da ƙarfinsa, to dan bai samu ku kudin tafiya ba, ba zai iya cewa wani zai je masa ba shi ya biya kudin yi masa aikin abin da wannan baya halatta. Yana nan har lokacin da ya samu dama sai ya je, ba wani dalili da ya hana shi zuwa sai ko wace bai da kudi misali, amma wani yana can mazaunin can zai iya dan tura masa ɗan kudade da watakila ba su turo 100,000 ba, ya ba shi ya ce ga 100,000 Najeriya ta yi min umara, wannan ba ta yi ba. Sai idan akwai wannan uzuri wanda shi ne zai ba da dama wani iya wakilta sa ciki.
To sai tambaya ta gaba wadda take cewa an ce yana da kyau a musulunci mutum ya suturta ko kuma ya rufa wa ɗan uwansa asiri, shin me ya kamata mutum ya yi a lokacin da ya san ɗan uwansa musulmi yana cutar da wani wanda ya sani?
Baya halatta ka san wani yana cutar da wani ka bari a ci gaba da cutar da shi, wannan baya halatta. Wajibi ne ka taimaki ɗan uwanka, unsur akhaka zaliman aw mazluman, nabi ce ka taimaka wa ɗan uwanka shi ne a zalimi ko shi aka zalinta. Suka ce ya Rasulullah, za mu iya taimakon ɗan uwanmu lokacin da aka zalince shi, amma ta yaya za mu taimake shi in shi ne a zalimi? Nabi ce ka hana shi zalinci, ka kama hannunsa ka hana shi zalinci. Haka in ka san wani ana cutar da shi, dole ka taimaka masa ta hanyar matukar kana da ikon taimaka masa, taimaka masa ta hanyar ka hana azzalimi ya masa zalunci, shi ma kuma wancan da ka hana shi zalunci ka taimake shi. Amma ka ga cewa wani yana cutuwa, ka san yana hanyar da za ka taimake shi ya kauce wa cutuwar, kuma ka ƙi, to a nan ba ka yi nasiha ga ɗan uwanka ba, ba ka nuna ƙauna da soyayya ga ɗan uwanka ba, don ba za ka so haka kai ta faru da kai ba. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair, dayan ku ba zai zama mumini ba har sai ya so wa dan uwansa alkhairin da yake so wa kansa ba za ka so a ce kai kana cutuwa ba wani ya sani ya kyale ya bari ka ci gaba da cutuwa ba za ka so haka ba za ka so a ce ya fadakar da kai ko ya magance maka wannan cutuwar to kai ma ka so kai wadan uwanka irin wannan wannan shine yan uwantaka ta gaskiya
to ne ke cewa mallan bai alkali ya raba aure a kotu matar ta yi wani auren sai mijin da ta aura ya mutu shin za ta iya sake auren wancan mijin ta da alkali ya raba auren su da farko
alkali raba aure iri-iri ne akwai da zai raba shi ta hanyar khul'i misali mace ta ji ba za ta iya zama da mijinta ba ta fanshi kanta ta biya shi abin da ya kashe wajen auren ta shike ne sauki mata ko kuma ta hanyar yana yi mata wasu abubuwa na cutarwa kuma an yi kokarin a hana shi ya ki halwa ko kuma ba ya iya bata ci ma ba ya ci da ita saboda ya batta sai da ta nema da kanta ta ci to dai alkali na iya raba aure saboda wannan kamar yadda zai iya raba aure saboda wato za a iya raba aure a kotu ta hanyar li'ani wato mace mijinta ya tuhume ta da cewa cikin da take dauke da shi ba nasa bane ko kuma dan da ta haifa ba dan sa bane to a nan za su yi li'ani tsakanin ta da shi a kotu gaban alkali da rantsuwa to daga lokacin aure ya haramta tsakanin su to kashi na farko wanda za ta zama raba auren su ne saboda khul'i ko saboda yana wani abin ta na cutarwa babu komai a cikin wannan shine talaqul ba'in babu komai a cikin sa ma'ana ba zai ce na dawo da ke ba amma in suka sasanta kuma za su saki komawa to sai a daura aure sabo suna iya daura aure sabo wato ba ta haramta kansa ba daga gareshi ne har abada ba a lokacin aka haramta masa aka hana shi dawo da ita domin ba hikima ta je ta fanshi kanta sun fito kenan juya kalle ce to na dawo da ke kaga ai ba ai ba kenan to zaka babu komai a cikin irin wannan sakin amma kuma in suka ga za su iya sasanta sai kenan sai su ci to kaga ni fa duk na farci abin da akwai shedan a ciki ya kawai mu mai da auren mu to shikenan sai sake biyan sadaki a sake samun shaidu a daura musu aure wannan duk ya halatta amma in ta hanyar li'ani ne aka rabu ta hanyar li'ani an rabu ana yi wa juna mummunar abin nan ana yi wa kai mummunar addu'a shi ya kira la'ana a kansa ita kira fushin Allah a kanta sun yi rantsuwa shi ya ce ba ɗansa ba ne ita ta ce ɗansa ne aka raba su ta wannan to kuma babu na mai cila sabila laka ilaiha ba kada wata hanyar kuma komawa gare ta har abada to nan ta haramta a kansa har abada ba maganar a ce ko su sake komawa sai aure daga baya saboda ka indan rabuwa ce ko baya ci da ita suka taje kotu alkali ya raba aure in daga baya suka ga ko ta ga yayi kudi ko ta ga ya gyara halinsa ko wasu suka sa baki ko wani ya ce shi ya dauke masa nauyin gidansa kenan sai sake auren su ba wani abu
to ne kuma take cewa mallan macin da take yin ta kaba za ta iya ci gaba da sana'ar da take a cikin gida kamar sayar da sayarwa bayan an yi sati biyu ko uku da rasuwar mijin nata kuma sana'a ta ce tana taimaka mata wajen ɗawainiyar yaranta
na ba laifi ba a ce idan mace tana sarkaba ba ba ta saye da sayarwa ba a haramta mata saye ko sayarwa don tana ta kaba ba abinda aka haramta shi ne yawo ta fita haka kawai ta ci ta je ziyara ko ta je dubiya ko wata ta haihu ta je ta yi mata barka wannan duk ba a yadda ba ta da take ta kaba ta yi wannan ba ko ta yi kwalliya ta sa turare ta caba ado wannan an hana ta amma dan ta ga wani abu tana so ta saya ko tana da wani abin ta sayar wannan duk ba a haramta mata ba saboda in tana da kayan da take sayarwa a gida kafin mijinta ya rasu ta ci gaba da sayar da kayan nan bayan rasu mijinta ba haramun ba ne ta yi ba wani abu a cikin haka
wani ke ce assalamu alaikum da Allah mallam ta yaya mutum zai magance matsalar depression ma'ana damuwa ko kuma anxiety a musulunci
to ta damuwa galibi abubuwa ne suke jawo ta mutum ya shiga damuwa akwai abubuwan da suka jawo masa damuwa haka kawai mutum lafiyarsa lau komai na shi lafiya ba zai shiga damuwa ba sai da dalili kuma duk wata cuta idan ta samu mutum a farkon abinda mai ba ta magani ko mai ba da magani zai shine ya san me ya jawo cutar me ya sababin da yake jawo mutum wannan matsalar to gano sababin shine rabin samun maganinta ka gano me ya ja maka wannan to in ka gano wannan shi yake sa ka samu maganin abin wato babban abin da yake kawo wa mutane irin shiga halin damuwa da kunci da zuciya shine rashin imani da Allah da rashin mai da al'amari ga Allah duk mutumin da bai yi imani da Allah ba bai imani da rububiyyarsa ba cewa komai ka gani daga Allah ne kaddarar ubangiji ce Allah shi yake kaddara komai kuma da abin da ya same ka daga Allah ne kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana abin ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana ma asabaka lam yakul yukhthika wa ma akhtaka lam yakul yusibak abin da duk ya same ka daman can ba zai kuskure maka ba abin da kudi ya kuskure maka zai same ka ba la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd wato abinda ka bayar babu mai hana shi abinda kuma ka hana babu mai bayar da shi wanda duk ya rasa samun waɗannan abubuwa a zuciyarsa baya jin wannan imanin a tare da shi to yana tare da damuwa dan abu kankani zai jefa cikin damuwa zai jefa cikin takuruwar zuciya zai ji kullun zuciyarsa a baci ba za ka ga walwala a fuskarsa ba saboda dan abu kankani ba tunanin Allah subhanahu wataala zai kawo masa ya Allah ne yake kawowa kuma shi yake daukewa abu na biyu su'uz zanni billah mu ne da zato ga Allah subhanahu wataala zato mutum har kullun tunaninsa Allah zai jefa shi cikin wata matsala ya kasa fita ko ku a yana cikin wata matsala ba zai sadi ya fita daga cikin ta ba ya muna nawa Allah subhanahu wataala zato to wanda duk ya muna Allah sai muna Allah zato sai Allah ya aje shi gurin wannan zaton nashi annabi sallallahu Allah subhanahu wataala a cikin hadisi qudsi yana cewa ana inda zanni abdi bi falyadhun bi khairan aw sharran ni ina nan inda bawa na yake zatuna don haka yaje ya zaci duk abin da zai zata tare da ni mai kyau ne shikenan mara kyau ne shikenan inda duk kai zatunan Allah zai aje ka saboda haka ba a san su'uz zannu billah nuna zato ga Allah yazunnuna billahi ghayra alhaq zanna saw suna yi wa Allah mummunan zato mara kyau saboda haka yana da kyau bawa ya zanto yana kyautata wa zato wani lokaci a cikin abubuwan da za su sa damuwa sai kaga mutum yana walwala yana farin ciki yana tsammanin cewa a cikin sa ne Allah subhanahu wataala zai kawo masa fatahi zai kawo masa buɗi abinda yake ganin damuwar ce a cikin sa kuma kubutarsa ta take da buɗin nasa ne ka duba uwar annabi Musa alaihi salam lokacin da take cikin tsoro kada fir'auna zabaniyansa su leko su ga an haifi annabi Musa a tarki ya dauke shi aje a kashe shi tana cikin wannan tsoron Allah subhanahu wataala ya ce ta sashi ta kama danta ta sashi a kwaci ta jefa shi a cikin ruwa wanda yake tsoron a zo a kama dansa a kashe shi a ci kuma ya dauka ya sa a kwaci jefa ruwa kaga wata musiba ce to amma yake akwai kyautata zato ga Allah subhanahu wataala da ya fada ruwan sai kuma gashi ya fada gidan fir'aunan ba ma aje a kawo ta a kawo masa ba kila tana yi boye shi ta nema ba a ganshi ba amma sai Allah ya ci ta sashi a ruwa da nan halaka ce ruwan kuma ya kai shi cikin gidan fir'auna to amma anan ne kubutarsa take a cikin gurin da ake ganin halaka nan ko kubutarsa take annabi Ibrahim a cikin ina aka kubuce a cikin wuta aka jefa shi kuma Allah ya maida ita bardan wa salaman ala Ibrahim faradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsarin sun fi kaidi da shi Allah ya ce su ne kuma suka zama tababbu asararru saboda kawai lokaci cikin damuwar da kake abinda kake ganin zai sa maka damuwar kuma a cikin sa warakarka take to kullum ya zanto bawa yana kyautata zato ga Allah subhanahu wataala yana da husnul zanni billah sai kaga wani abun Allah ya juyar masa da shi ya zama masa alkhairi lokacin da yake korar annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabban sa daga Makka ko haza to zai ci kenan an gama da musulunci a lokacin da aka ce an baza sahabbai sun fita sun gudu sun tafi wani wuri a matsayin baki ba a san su ba ba su da sana'a amma a daidai lokacin kuma Annabi sai ya kara karfi sai gashi a cikin dan lokaci ya dawo shine mai fada a ji a dukkan Makka sai ya ce a kama wani a kyale wani wani lokacin da ya fita ana habbin shi a guje akan a kama shi karu yadda ya hijira suna buya a cikin kogo suna neman wanda zai musu jagoranci suna canza hanya suna waye a cikin wannan damuwar kuma ashe hanyar kubutar su ce suke ta ketawa saboda kawo Allah a zuciya shine maganin duka wani wata damuwa amma ka san zuwa babu Allah a ranka ba tunanin lada ba tunanin cewa Allah yana yin abubuwa da hikima ba mai da al'amari ga Allah sai ga cewa abubuwa kanana su zo sun zama manya manya a zuciyarka ashe ko cututtuka zo su yayyabe mutum kwakwalwarsa ta fara tabuwa hankalinsa ya fara tabuwa shi yasa zaka ga a kasashen yamma da yawa sai ka cewa suna susaye suna kashe kansu sai ya shiga daki rate kansa wurin ka bincika abin nan profile na rayuwarsa zaka ga cewa ila ya mallaki ma wata dukiya ko dan wani babban mai arziki ne ya yi wata makaranta babban makaranta ta ƴaƴan masu kuɗi lokacin da yake zuwa ma wata ila helicopter yake kai shi a dauko shi ya mallaki motoci ya yi kaza ya kaza amma kuma ƙarshe sai a baka labarin ai abinan guba ya sha ya kashe kansa ko ya kashe kansa ma ya kashe ƴaƴan da matar duka me ya jawo wannan saboda sun cire Allah daga cikin rayuwarsu gaba daya wannan duniyar ita kadai suke kallo ba sa kallon wani abu lahira ba sa tunanin akwai ranar sakamako ba sa tunanin cewa duk wani abu da Allah ya jarrabe ka da shi karshe zai maka baka madadin sa ba iyaka wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa nafsin min al-amwal wal-anfus wath-thamarat lati yubashshiru as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ruwa Allah ce zai jarrabe mutane da tsoro zai jarrabe su da yunwa zai jarrabe su da rashin dukiya rashin abin yi zai rabu da rashin abinci karancin abinci ba ƙarshe Allah sai ya ce kaiwa masu hakuri albishir masu hakuri su ne waɗanda suke daukan kaddara saboda da cewa abin nan daga Allah zai cika musu albishir wanda idan abu ya same su ce inna lillah mu halittar Allah ne bayansa ne mulkin sa ne sai da ya ga dama da mu inna ilaihi raji'un kuma gare shi muke koma Allah ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma to waɗannan suna da yabo bayan yabo daga ubangijinsu wa rahma kuma suna da rahma akwai rahama daga ubangiji da take jira su tun a nan duniya da kuma bayan sun koma lahira da ci waɗannan su ne suke kan hanya su ne shine so haka babban maganin damuwa shine tuna Allah tuna ranar lahira tuna hikimomin ubangiji cikin ayyukansa wannan yana sa sauki a zuciya kyautata zato ga Allah subhanahu wataala
to sai wannan shi kuma yake cewa tambayar sa ita ce menene ingancin hadisin da ke cewa idan mutum ya sauki alqur'ani mala'iku 70 za su yi masa addu'a
ban san shi ba gaskiya ban san hadisin ba
to shi kuma yake cewa mallan shin ya halatta mutum ya ce zai siyo alqur'ani maimakon ya ce zai fansa alqur'ani
yaji bi kalmar alqur'ani mu muna nufin mushaf mushaf shine wanda takaddu da aka rubuta alqur'ani shi shine muke shi sunan ba sai ce masa mushaf mushaf mu kuma bamu da kalmar mushafi sai muke ce qur'ani to galibi sai dauka qur'ani maganar Allah maganar Allah zaka sai ta zaka sai maganar Allah ba ba ka fanshe ta ba da gurbin zaka fanshe ta maganar Allah sifar sace to amma kalmar mu alqur'ani a Hausa tana nufin mushafi wato wannan kundin takaddu wanda a cikin su aka rubuta alqur'ani yana ba wai sunan alqur'ani ba takaddu ne da aka rubuta alqur'ani a cikin su shi yasa in aka gama amfani da ake kona su aka ce ka kona maganar Allah maganar Allah za ta kona ne sifar sa ce amma ka kona wannan takaddun da aka rubuta a ciki aka rubuta haruffan da suke dauke da maganar Allah a cikin su saboda haka dan ka ce sai alqur'ani ga wanda yake maganar bahaushe da yake magana da harkin Hausa ya san ba kana nufin maganar Allah kanta ba kar maganar Allah da me zaka iya sai to la tashru bi ayatillahi samanan qalila ba abinda zaka bayar duniya gaba ɗaya samanin kalila ce duniya gaba ɗaya mata'un kalil ne a gurin Allah duk duniya da abinda yake cikin ta abu ne dan kadan to ko duk duniya ka bayar ba ka iya sayan abin Allah ba kamar kana nufin wannan takardu da aka rubuta alqur'ani a ciki wato shine mushaf shi ka saya saboda lafazin baya da wani wato ma'anarsa ba ta da wani muni kawai dai ce ladabi barin fansa fansan ma ka isa ka fanshi sai har Allah
to ne kici assalamu alaikum yace yasir da fili ne ga wani da nufin cewar zai biya fiye da rabi a lokacin sannan daga baya ya biya sauran amma kuma ba su saka ranar biyan ba na ragowar to da sarin cewar ba zai dauki lokaci ba zai biya ragowar kudaden to yace yau kusan wata bakwai kenan ko fiye amma bai biya ragowar ba shi da zai iya siyarwa ya biya shi kudin da ya bayar na farko ko ya zama dole sai ya jira shi har sai ya biya shi komai dadewar da za a yi
ga'ida da mun bashi akan sa masa lokaci Allah ya ce idan ta dayantu bidainin ila ajalin musamman faktubu idan kai bashi a zuranku zuwa ga wani lokaci gayyadajje to ku rubuta ka'idar bashi akan gayyada lokaci sai daga lokaci kaza zan biya in kuka yi ba kaidi to sai ku sa kaidin daga baya in kaga a tunaninka a bisa ga al'ada urfi a al'adance ya kamata kai ya wuce kaza sai ya wuce sai ka kirawo shi ka ce to bashi nan kaga ya dau lokaci ya ba yanzu bai biya ba to daga lokaci kaza sai ku sake yin sharadi tunda kayanka ne ka cancance shi kuma ya baka kira maka da shi ba zai zama abu da ba ce sai san da ya ga dama ya biya ba da bashi ya ce sai san da mutum ya ga dama haka ka bar masa baran kawai ka ce ka yafe masa a huta
to ne ke ce mallam ya halatta mahaifiya ta cinye gadon ƴaƴanta ta hana su ko ta hana rabon gado ta rike ita kadai idan bai halatta ba ya za a yi
a inda ya halatta to da sai zama in uwa tana nan ba a raba gado sai a ce a ba ta rike ko uba kowa Allah ya bashi nashi baka ga rabon gado ba a wani a ce tana da sulusi wani a ce tana da sulusi me yasa za a ce tana da sulusi yasa za a ce tana da sulusi idan zan tona ta ne ya ce in ma da ƴaƴa in ba ƴaƴa tana da sulusi in ta da ƴaƴa ta na ta ya rabu ma saboda suna nan ai sai ce tunda dai ƴaƴanta ne kawai ta rike Allah sai ya raba shi yasa shi rabon gado yake kaddamar da waɗanda Allah ya yanka musu ma farizar su kafin a je ga wanda zai ci da asibi ya kaga ba a bawa asibi sai duka an gama bawa masu kaso da Allah ya faɗi kasan su ƴaƴa da Allah ya faɗi kasan su ita ma aka faɗi kasanta to duk wanda zai ci da asibi irin wanda ake cewa asibi ne shi zai cinye sauran da ya rage to shi ba a zuwa kansa sai an gama bawa dukkan mai yankakken wanda aka yanka wa nashi rabon kasan wani lokaci za a iya gama rabo shi bai ci da asibi bai rage komai ko ya rage kadan ce to shi ne kasan ka wani lokaci ma in ashabul furud sun cinye abin to sai dai hakura to shi kaga wannan da aka rarraba aka ce ga nashi kasan wannan ga nashi kasan yana da girma yana da muhimmanci to in na ce uwa ce kawai za ta cinye me yasa Allah zai zauna ta rabon sai in ma da ƴaƴa to ta yi wa ƙasa sai a ƴaƴa ta da to a ƙara mata ba kai ta rike duka saboda haka kuskure ne iyaye su ce ba za su cinye abin da ƴaƴansu ba daidai ba ne dole su ta koshe yasa ake cewa za a ba da gadon ƴaƴa ba ga uwarsu ba ita da amman an ba ta nata kasan a matsayinta na mata ta karɓi nata kasan to ta je ta ci a ciki ta sha a ciki ta sutura a ciki su kuma ƴaƴan ɗan uwan uban su riƙe musu gadon su har lokacin da su girma su sallama musu ba ita za su bar mata ta kashewa ba haka ba daidai ba ne Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya kayan marayu a gyara musu salunaka anil yatama قل إصلاح لهم خير كجارا مسو رأيوا سو كجارا مسو دوك يسو إصلاح أنا بأتي إصلاح لأموالهم كل إصلاح لتر دك قومي ناس تربية سو دوك يسو أبن سو أكبر مسو وكل هذا شيء جارو شيني الخير صار هكا إم تين يكر بكايا دوك يا كو واتي كو أباني يي برنا أتشكي والله يعلم المفسد من المصلح Allah ce ya san mabarnaci ya san kuma niyyar ya gyara musu
to ne take cewa mallam mace za ta iya rage gashin kanta bayan wasu lokuta kamar yadda ake ragewa a maka gabar yatsa daya ba tare da ta azumi ba
to ban gane me ya ka azumi me ya kawo
idan ta ji an ce duk wata ta yanke gashin kanta sai ta azumi ne
to ban san me ya alakar azumi da yanke gashin kai ba kasali mace ita aka ce ta bar gashi sai zama yana kwalliya ce a cikin ta aro ne shi ba namiji ba ce aka yi aski ba amma dai in zai zama ya dame shi aski ita ba kuma in gashin yayi yawan da take ga zai dame ta duk abin da zai jefa mutum cikin damuwa musulunci ya ba shi dama ya kokarin fita daga cikin alharaj marfu ma yurid Allah bikum al-yusra wala yurid bikum al-usr saka za ta iya rage abinda ta san zai cutar da ita misali musulunci ya hana mace ta riga gyara gira wannan abinda mata suke yi musulunci ya hana wannan sai annabi misat da suke gyara gira ai ta ziri haka yadda arna suke to na haramun ne duk matar da take yin wannan Allah ya la'ance ta manzo Allah ya la'ance ta la'adan ne ya ce a gurin Allah da manzansa to amma inda a ce gashin gira zai zo yana shiga idonta to ya halatta ta rage saboda nan magance wata cuta ce ko wani abu mai cutarwa saboda haka duk abin da zai dame ka ya shigar da kai cikin dawo an yarda ka rage amma kawai ta rage zanta azumi ko za ta yi azumi saboda san alakar rage gashi da azumi
to ne ke tamalan menene hukuncin karanta wasu sunaye na da Ibn Kathir ya ambata a cikin tafsirin sa matsayin sunayen Ashabul Kahfi wasu da sunan malatta suke rubuta su ke rubutawa suna ba wa mutane suna cewa idan mutum ya karanta so kaza duk addu'ar da Allah zai amsa masa
to wasan wajehin haka ba shi su sunayen Ashabul Kahfi ba alqur'ani dai bai ambace su ba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta annabi bai ambace su ba sai dai abinda ake samu daga littattafan ahlul kitab isra'iliyat abinda aka samu daga yahudu da nasara wanda suka rubuta wasu abubuwa cikin su cike yake da sabani su ma wajen tantance sunaye kuma shi addu'a ko roƙon Allah ba roƙo da sunan wani ba roƙo da sunan annabawa ba roƙo da sunan mala'iku sai dai kai tabbasuri da sunayen Allah wallahi al-asma'ul husna wallahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah ce Allah yana da kyawawan sunaye sunaye mafiya kyau ku roke shi da su kulli billahi aw billahi arrahman ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna ku kira Allah ko ku kira arrahman duk wani sunan sa da za ku kira wa yana da sunaye mafiya kyau sai ka Allah ce a roke shi da sunayen sa ba da sunayen wasu halittun sa ba ba da sunayen mala'iku ba za ka kira mala'ika ba ka ce da sunan sa za ka roki Allah sai da kai tawassuli da rububiyar Allah da mala'ikun wannan ruci Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil haka sai tawassuli da rububiyar Allah da wannan amma ka kira sunan mutum ka ce da shi zaka yi roƙo Allah wannan ba daidai bane Allah bai shar'anta wannan ba ashabul kahfi ba ko sunan annabawa ba zaka kira wasu ba da kai kai addu'a kai tawassuli Allah ya yi yana da kyawawan sunaye mafi kyau fad'uhu biha ku roki Allah ga waɗannan sunaye da su annabi ya rika addu'a to addu'a da yake ya rabbul alamin ya arhamar rahimin da wannan yake tawassuli sunayen ubangiji ba da sunayen wasu ba
to ne ke tawala ne shi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana faɗin subhanaka al-malikul quddus rabbul malaikati wa ruhu a cikin wato bayan sallar wutar
na'am ya tabbata ya faɗa sura Abi Dawud Tirmidhi Nasa'i suru ito wannan hadisin Ubay ibn Ka'b ne ya sallallahu abin nan witri ya karanta qul huwallahu ya karanta qul ya ayyuhal kafirun araka furku ya karanta qul huwallahu araka tabiu in yayi sallama sai ya faɗi wannan
to ne kici shin ya kuma inganta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya idar da sallar magriba da asuba baya canza zaman sallar sai ya karanta لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
نعم في ما يزو اчкин مسند امام احمد يزو اчкин ابن حبان ده وصل مشكله تفسيرنا النبي هنا يدد malamai sun danyi magana akan yana tankware da kafar sa wato zaman tahiyya kafin ya bar gurin sun raula da wannan gina da amma Sheikh Nasiruddin Albani ya ce hasan ne wa huwa sanir rijlaihi yana zauni hay'arsa ta tahiya bai canza ba bai warware kafarsa ba yana zama irin na tahiya ya fada amma wasu daga cikin malamai sun rauna na amma wasu daga ciki sun tabbatar riwayar ta Shahr ibn Haushab ce amma wasu sun ce yana da mutaba kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya hassana wannan abu da farko na rauna na amma daga baya ya hassana shi haka ba laifi da mutum ya fada
wani take cewa malam menene hukuncin hada salloli biyu ga mace wato magariba da isha saboda ruwan sama da ya tare su a cikin masallacin makaranta shin ya halatta su ma mata su hada sallar
a ita su hada sallah saboda ruwan sama ana tunanin cewa in an rabu ba za a sake iya dawowa ba saboda ruwan sama sama ya barki in aka gama amma in anan suke a zaune in anan suke ba inda za su je ko ba an gama ruwan ba inda za su je to ba dalilin yin hadawar ta hadawar hikimar ta shine wasu za su fita su tafi gidajensu ba za su iya dawowa saboda ana ruwan sama ko saboda cabi bayan gama ruwan sama ga duhu ga cabi zai zama akwai wahalarwa sai musulunci ya ba da damar a hada amma mutane anan suke ba ko ina za su je ba anan daban suke amma sun hada sallar nan za su ci gaba da zama wannan ba za su hada sallah ba kamar misali a ce wasu sun hada masallaci suna itikafi suna sallah in liman ne yake shigo ya musu sallah ya fita kaga ba za su iya bin shi su hada sallah amma in ya zanto su kadai ne a gurin ko ba inda za su je to ba da bin hada sallah shi yasa mutane da ke gida mata da suke gida ba su hada sallah ba dan ana ruwan sama ko ana guguwa ko ana iska
to ne ke ta malam menene hukuncin wanda yake zagin shugabansa saboda ya zalunce shi kuma yake dogaro da ayar la yakhibullahu jara bi su'i min qawli illa man zulim
to illa man zulim shine ya faɗi zaluncin da aka yi masa ba wai ya ta zagi ba illa man zulim ba yana nufin ka zage wani ba dan kaga yana ka bayyana ya zalunce ka shi ma bayyanawar idan ta zanto za ta yi amfani mutum ne ya zalunce ka sai ka san cewa za ka je ka gaya ma wani wanda ya zalunce ne zai yi hanyar da za ka samu haƙƙinka to ba da bi ka je ka gaya masa ko gaban alƙali ko ga wanda zai zama shaida duk wannan babu laifi ko ga waɗanda za su iya kwato maka haƙƙinka saboda suna da wasu fawa a kansa iyayen gidansa ne duk babu laifi amma ka tafi kai ta zage-zage kamar shugaba ce aka kai masa kyakkyawar addu'a sallar yana cewa mafi sharrin mafi alkhairin shugabanninku wanda kuke musu kyakkyawar addu'a suna muku kyakkyawar addu'a mafi sharrin shugabanninku su ne waɗanda kuke la'anta suna la'antarku saboda haka shi shugaba addu'a ake yi masa ta kirki saboda in ya gyaru kowa zai ji daɗi amma in kai masa wani addu'a al'amarin suka rikice kai ba za ka rikice ba sai shi ne ke ragamar tafiyar da abubuwanka harkokinka na ƙasa duk a hannunsa suke na rayuwarka duk suna hannunsa shi yake nadawa shi yake tsihewa shi yake sakowa shi yake rikewa haka ka ce ka yi masa muna addu'a sai abubuwan su lalace kai ma kuma naka za su lalace sai kullum ya rika kawo maka wasu dokoki da su ta ƙara sa ka cikin wahala kullum ya ta kawo wasu tsare-tsare da kullum za su ƙara tsawwara maka rayuwarka wan kai masa kyakkyawar addu'a ya zama na kirki to kai ma zaka amfana sauran mutane su amfana shi yasa Imam Muhammad yake cewa da ina da wata addu'a da ta tabbata addu'ar nan amma alƙawari Allah zai karba to na shugabana zan yi ita saboda in ya gyaru kowa zai ji dadi in ya baci kowa ma sai ya dandana kudarsa don haka kuma har ila yau in yanzu kana zagin shi yana da iko da zai cutar da kai kari akan wanda ya maka ya ji labarin ka zage shi ya aiko maka da askarawansa da zabaniyansa su cafke ka a je a shirfe ka iyalanka a basu cikin wata wahala da zo ba ka da iyalanka su ma sai an zo an nemo an basu sun shiga cikin da takuwa yan uwanka masoyanka duk su shiga damuwa mai zagin ya tsinana maka bai tsinana maka komai ba shi yasa ba wata hikima ka fito kana zaginsa ba wannan ba zai karbo maka haƙƙinka ba yasa annu sarrafa ku yi hakuri ku bayar musu da haƙƙinku da haƙƙinsu da yake kanku ku kuma ku roƙi Allah ya karbo muku naku amma ka ce za ka fito na fito da shi ka ce za ka zala kansakalinka a gaban shi yana da kana da kansakali ɗaya yana da dubu kana da hanyar da zaka yi magana shi kuma yana da hanyar da zai aikace kai wata kila magana ce ta ka kawai ka fada ka ce masa azzalimi mugu ke masa fir'auna ka ce masa to shi kuma yana da hanyar da zai sa a kamo ka kuma a batar da kai ba za ka ƙara jin duniyar ka ba to kaga wannan me ya ci me wata riba ka ci saka ba a san mu'mini kuma ya rika yin abinda ba zai zama yana da fa'ida ba kullun ana son mutum ya zama yana tunani abinda zai iya zama yana da wani amfani gare shi da sauran wanda suke tare da shi
to ne ke cewa assalamu alaikum malam tambayar sa ita ce a wajen aikin su yace ana yin gwanjon kayayyaki ina amfani kamar motoci da computer da TV da dai sauran su ita amma idan mutum yana son shiga cikin waɗanda za su sayi waɗannan kayan to dole ne sai ya sayi wani form akan naira 3000 ta hanyar biyan kuɗin a Aramita sannan zai ciki ya zaba abin da yake so zai saya da kuma farashin da zai iya saya yace da ƙarshe duk wanda ya fita ya kayan da farashi mai yawa shi za a sayarwa yace to tambayar anan ita ce menene halaccin yin hakan wato sayan form din shiga jerin masu tayin kuma daga ƙarshe mutum ɗaya ne za a sayarwa raguwar kuma sun yi asarar kuɗin su kenan
wannan bai'ul mazadat musulunci ya yadda da irin wannan a zo da kaya na mai kaya kawo kayansa a yi tayawa wannan ya taya har yaji farashin da ya basa ya ce to kai na sai maka karɓi kuɗinsa maimakon ya zo tun farko ya ce ga farashinsa mai saya ya tafi ya karɓa ya ɗauka a'a zai kawo ne wannan ya taya ya ce 100 wannan ya ce 150 110 wani ce 120 wani ce da 30 wani ce da 40 wani ce da 50 sai ya ji to dama wannan yake bukata sai ce to kawo wanda ya halatta a idan ya zanto akwai wasu kudade da za a biya kafin a shiga gurin sai an cike wani form bayan wata register an ba da wani kudi to in ya zanto kudi ne na taklifa wato wani kamfani ne yake shirya abin masu wannan gwanjan su zo su kawo shi kuma kamfanin da zai shirya abin ya dauki ma'aikata zai ba da iska zai ba da haske zai ba da kaza akwai bukatar ya bibbiya waɗannan da suka shirya abin watakila gurin kamawa zai biya haya to sai ya rika karɓar kuɗi na wannan taklifar wanda babu laifi in akwai wannan kulfa din akwai wannan ɗawainiyar da zai ta buƙaci ya karɓi kuɗi ga waɗanda za su shigo su yi irin wannan harkar da mai sayen da mai sayarwar duk suna da bukata da shi kuma ya karba saboda wannan taklifar to wannan babu komai amma in haka kawai babu wata kulfa guri ne kawai aka zo aka ajiye kayan aka ce amma duk wanda zai shiga sai ya bada kuɗi dan ya zanto riba ce ribar kafa ba ta da wani dalili ba wani abu da za a yi da kuɗin ba wani nauyi da za aka sauke da kuɗin wani haramun ne ya zama caca domin ka shiga ko dai ka bayar ka je baka samu abin da kake so ba ko ba a sayar maka ba ko kuma ka je ka samu wani abu ka saya da kuɗi kaɗan alhalin kuɗin sa ya kai haka in da zuwa za ka yi kasuwa to kaga anan ka ba da wannan 3000 ne ko dai ka ci riba ko a cinye ka to wannan ita ce ake kira caca saboda haka ya danganta da yadda tsarin abin yake idan tsari ne mutum ya kama haya ya ɗau ma'aikata da suke gadi suke kula da guri ya sanya haske ya sanya iska ya sanya kaza akwai buƙatar ya karɓi kuɗaɗen wanda za su zo su yi amfani da wannan gurin don ya yi wannan kulfa ɗin babu laifi amma in ya zanto kawai kuɗi ne da za a tara tsababa kawai don a yi kuɗi ga mutane da wanda ya shigo ko ya ci ko ya kai ya ci ya zama caca.
To ne ke ce malam wani ne ya zo wajensa neman rancen kuɗi to shi kuma yana juya kuɗinsa ne amma sai ya ce masa kuɗinsa na kaya ne kamar siminti da yake siya ya ce zai ba shi kuɗin buhu 10 a yanzu amma kuma idan zai dawo masa da kuɗin zai dawo masa ne da kuɗin buhu 10 ko da kuwa kuɗin simintin ya ƙara a lokacin da zai dawo da shi shi ne ke tambayar malam ya halaccin hakan da ya yi ko da ba ta shiga ciki.
Ya za a iya ba shi kuɗi ya ce kuɗin buhu 10 ɗin ta kira masa kuɗi na kuɗin buhun goma a lokacin da yadda ake sayar da shi wannan bai halatta wannan ita ce ribar tsawon ka kira abin da buhu da ka kira shi da kuɗi tsantsa haramun ne riba ce ka ba shi kuɗi ka ba shi misali 10,000 ya tashi biyan ka ya baka 11,000 ko 12,000 wannan ya baka riba a ce ai yanzu kuɗin wannan 10,000 da za ta sayi buhun siminti uku yanzu buhun siminti biyu za ta sayi sai ka ƙara wani abu wannan baya halatta inda simintin ka bashi kace da maka da simintin ka ka bashi siminti ya tafi da siminti bashi kace in ta tashi biya na siminti za ka dan da shi to ko nawa siminti yake a lokacin zai da maka da shi kuma ka duba mai irin wannan za ka samu ba da a ce kudin simintin zai fado ba zai karbi kasa ba lokacin da ya bashi 10,000 nan 10,000 haka take a siminti biyu amma da ya tashi ya siminti ya da 4,000 yanzu 8,000 ne ya ce ga 8,000 saboda kudin siminti yanzu 8,000 ne rigima zai ya zan baka 10,000 kamun sai ka ji shi ne mai fatawa kuma yanzu je yake fatawa a bar masa yanzu shi zai fatawa a karbo masa 2,000 sa ana ba halatta riba ce ko musun ya ce masa ni ba ni da kudin da zan baka amma ga buhun siminti ka saya in baka bashi da zaran na baka kuma ka ka in saya amma ƙasa da yadda na sayar maka in ya so ka je ka yi abin da kake so da kudin sai masa buhun siminti 5,000 ya karba nan take kuma su ciniki ya karbe shi a 4,000 ya bashi 4,000 daman kuma 4,000 yake so in ya tashi biyan sa tunda kudin siminti 5,000 ya karba ya da masa 5,000 kaga bai shine ai bai ulina wannan cinikin ba shine muradi ba shi kawai kudin shine manufa wannan garebaci sai daga baya halatta in ka bashi kudi ko nawa ka bashi in ya tashi kudin nan sai da baka da shi ba da kari ba
to ne ke ta mallan da Allah tambaya sai ita ce menene hukuncin yi wa yemu lalle ko da gobe yi farfara ba
ba wannan abu za ka yi masa sai masa ba komai inda ba a so shi ne mutum mai furfura ya saka wato bakin abu ya tire furfurarsa shi ne aka hana wajen nemohun sa wato shi ne aka karhanta ce maka ruhi ne yinsa amma shi kansa wancan ɗin in ya zanto kwaikwayon wasu ne da aka san su ba mutanen ƙwarai ba a ce misali wasu ne da suka shahara a idan mutane ba wasu kamulalu ba wani tsuntsu wata kila ma ba musulmi ba su kuma suka tsiri wannan salam su dauki su rina gashin kansu ko su rina gemunsu kai ka zo ka kwaikwaye su to a nan za a haramta saboda a haramta ka kwaikwayi wani kafiri ko wani fajiri a cikin abin da yake yi ya zama masa wata alama saboda in kai haka ka jefa kanka cikin mummunan zato ga 'yan uwanka duk wanda ya ganka kai ma haka zai maka kallo irinsu sai sa aka haramta tashabbu bil kuffar kakka kwaikwayi kafirai haka nan fajirai da suke da wata alama ta fajircinsu aka ce kakka kwaikwaye su a cikin wannan alamar tasu to ya zanto wannan cira gemu da lalle ko da wani jan abu wasu fajirai ne ko wasu wanda ake musu kallon tsararru ko wasu ba kamammu ba kai ka tsiri idan ka kwaikwaye su to wannan shi ma baya halatta
tuni kita da Allah malai yana son ai masa bayani akan hukuncin limamin da yake sallamewa da wuri yayin da su kuma mamu ko tahiyar ma basu karasa ba yace malam mutum zai sallame ne ko da bai karasa tahiyar ba ko kuwa sai ya karasa sannan yayi abubuwa ma da suke biyo bayan ita tahiyar sannan ya sallame
to wannan ya nuna limam ba ya cika sallar inda har zai za a kasa yin tahiyar ma bal ba maganar addu'o'i yake a tahiyar ma ba za a kaga akwai alamar cewa ko dai baya tahiyar ko kuma bai san tahiyar ba wani abu yake da ba irin wannan sai a bincika a gano me yake karantawa in ya zauna shi tahiyar yake yi a gani a lissafa muddar da yake in kuma ba a yi kaga wannan cikar shi ya kamata a yi amma ba a yi ta bin shi a sallah a haka ba da sun fara ba su yi tahiyar ba shi ya gama kaga ya nuna wani abu yake da ba
sai ne ce malam me inganta ladan zai fada idan ana ruwan sama kuma yana kiran sallah domin ya ji wani ladani na cewa sallu fi rihalikum
haka yazo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kiran sallah a lokacin da ake ruwan sama ana son ladan ya fada a ƙarshen kiran sallah sa sallu fi rihalikum ku yi sallah a gidajen ku wasu daga cikin malamai suka ce inda zai ce hayya ala sallah ya ala sallah sai ci sallu fi rihalikum a wasu kace a in ya gama kiran sallah sai ya fadi sallu fi rihalikum
to ne shugaban yake cewa malam yana yin sana'a ne ta gyaran kayan lantarki irin su fankoki dutsen guga da dai sauransu yace akwai waɗanda ba sa dawowa su karɓi kayan su biya shi kuɗaɗen sa har da mai shekara kusan 10 ma yace bai san inda zai same su ba yanzu sai yake karban lambar waya dan haka duk wanda ya tafi zai iya kiran sa yace a nan tambaye sai tace ya zai da waɗanda suka bashi a bayan lokacin babu waya din idan da za su zo karba in yace sai sun biya shi kuɗi na gyaran sa tare da ladan ajiya da yayi musu na lokaci mai tsawo hakan yayi daidai wanda kuma ba su zo ba ya zai da waɗannan kayayyakin nasu
kaina idan ajiyar shi ta kallafa masa wannan wato ya kashe wasu kuɗaɗe ya biya masu gadin abin sai karbi ya kuɗin abin da ya biya na gadi amma in haka kawai ajiye suke ba wani abu da yayi na wahala akan su la ya kare suna aji bai kamata ya karbi wani kuɗin su ba sannan in ya zanto ya kawo wani ya ka kaya har ya zanto ya tafi bai dawo ba kayan kuma suka dade babu alamar zai dawo to yana iya masa sadaka da yana iya sai da su yana masa sadaka da abin da yake anan ko ya amfani da su idan mai abin ya zo sai ya biya shi karshe
to ne shi kuma mai tambaye daga jama'an yana bin wani mutum bashi ne amma kuma ya ga alamar ba zai biya shi ba amma kuma bashi da halin da zai ce ya yafe masa kai tsaye shin zai iya kudurta cewa idan wannan mutumin ya mutu ya yafe masa ba tare da ya fada kowa ba idan kuma ya kawo bayan mutuwar tasa magada sun ci halal shi ne ke tambayar wannan kuma sai kuma na dan jin hankali kan masu cin bashi kuma ba sa san biya
in har zaka yafe mutum bashi ai fada masa kake ba wai ka rike a zuciyarka ba rike a zuciyarka ba ka fada masa wannan ba shi ne yafe bashi ba yafe bashi shine ka gaya ma wanda kake bin sa ka yafe masa amma dan kawai a zuciyarka ka kudurce na yafe masa ba ka gaya masa haka ba wannan ba ka yafe masa ba kuma ya za a yi a ce ka waɗanda suke magadanka inda za ka rasu ya za a san cewa ka yafe masa tunda ba ka faɗa wa kowa ba ka gano da za a zo a dawo musu da shi su karba kuma su karba musu laifi ba in sun ci ba su tire tunda ba su san cewa ka yafe ba shi ma wancan da kake bin shi ba shi bai san ka yafe ba sana ka wata yafiya ce mara ma'ana kana bin shi bashi ya biya ka shi kanan ka ta gaya masa ma ya biya ka in ka yafe masa ka yafe masa amma ka ce ka kudurci aniya ya yafe masa amma ba gaya masa ba in an kawo kuma daga baya an ba iyalanka halal suka ci ko ba halal suka ci ba za su san cewa ba ka yafe masa har da za a yi musu fatawa cewa sun ci haram wani haram za su ci ba su san cewa abin da suka karba ba haram ne kuma ce sun ci haram in har baka da karfin yafe masa to ka ce baka kudin ka mana in kuma ba zai baka ba kuma kana tausayin sa ka ce ka yafe masa
to yake chamalan shine zai tafi karatu kasar Malaysia to kuma yace za su tsaya a Jidda na kwana biyu shine yake cewa yana son yayi umara dan Allah daga Jiddan zai sa harami a matsayin miƙaci ko kuwa daga ina ya kamata ya dauki miƙaci
idan har yana da niyyar haka tun farko to sai ihramin sa tun a jirgi akan sanar in an zo gurin ihrami cewa an zo gurin ihrami masu ihrami sai su yi abin sai ka shiga ihramin ka tun daga jirgi dan ka samu kai niyya a lokacin da aka zo miƙaci idan kuma baka shigo da wannan niyyar ba sai bayan an sauka Jidda sai ka ji cewa ai za a kwana biyu ba a wuce Malaysia ba sai ka ga to me zai hana ka je kai umara shikenan sai ka ihrami daga nan na ne miƙacin ka wani daga garin ku tun daga can kana da niyya to za ka yi ihrami a miƙacin garin ku da ka ɗauko niyya daga can amma in daga nan ne tunanin umarar ta zo muka kana Jidda to daga nan za ka yi niyya za ka tafi ka je ka yi aikin abin umarar ka
to ne ke ta malam ya ji fatawar da malam ya bayar game da rashin halaccin baiwa uban dashi kuɗi a matsayin ladan ajiya inda har shi ma yana cikin wannan yan dashin duk da cewa idan ya nemi a rika bashi kuɗi saboda caji na banki kuma fa domin idan an yi masa transfer na banki bankin suna daukar kuɗi daga ƙarshe sai ya zama yana yin asarar kuɗin sa ne ko da ko shi ma yana cikin wannan dashin
sai ya dinga rubutawa sai da aka yi transfer aka cire masa wani abu sai ya rubuta shi a ƙarshe sai a raba duk wanda suke cikin adashin sai su dawo da masa da kuɗin sa ba ya caji ba da zai samu wata riba haka ce ya karbi kuɗi shi da sai ya dora riba sai shi ma a kai ba zai tsaya iya wannan charges din wannan charges din da banki ya masa sai ya dinga tarawa san da aka cire masa ya rubuta a takardar da yake aje abin adashin bayan an gama zancen sai tara nawa ne daga tara 2000 ne 2003 2005 ne yana sai ayi mutun nawa ne sai a raba musu kowa sai ya bada wannan kasafi kenan
to wannan Allah ya saka alkare masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan mako sai dai kuma za ku yi kuma da na ku safanin tambayoyin ta hanyar aiko da rubutaccen sabon text ko kuma sakon WhatsApp kan lambar waya 0700 0604 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Amma da yin shi malamin namu Professor Sheikh Muhammad Salim Umar Jalli OYM babban malami a tsangarin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Barau da Kinan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.